sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum barkamu da wannan dare na yau Talata 7 ga watan Afrilu shekarar 2020 Baba Yakub Makeri ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yau ne shugaban jamhuriyar Niger Isufu Muhammadu yake cika shekaru 9 akan karagar mulkin kasar wasu ƴan kasar sun bayyana mabambantan ra'ayoyi game da kamun lodayin shugaban bayan haka za ku ji cewa wakilin mu a yankin kudu maso gabashin Niger Nigeria Alfonso Okoro Igwe ya mana nazari akan matakan da jihohin yankin ke dauka na dakile yaduwar cutar coronavirus wacce ta addabi kasashen duniya akwai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga jamhuriyar Niger amma duk sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya
ta dage dokar hana shige da fice domin bada damar fita da magungunan zazzabin cizon sauro da shugaban Amurka Donald Trump ya nema maganin hydroxychloroquine ya jawo hankalin mutane a matsayin maganin da ke iya kawar da cutar coronavirus ko da yake ba a kai ga samun tabbacin zai iya kawar da cutar ba shugaban Trump ya fada wa manema labarai a jiya Litinin a wani taron manema labarai na fadar White House a Washington cewa ya buƙaci Prime Minister Narendra Modi a wayar tarho a ƙarshen mako ne tabbatar da samar da maganin na hydroxychloroquine nace mun yaba da amincewa a shigo mana da maganin idan kuma har bai yadda da magungunan sa fito ba to ba matsala amma ba shakka za a mai da martani shugaban Trump ya kira kwayoyi a matsayin muhimmin magani ga COVID-19 India tara ɗaya daga cikin manyan masu samar da magunguna a fadin duniya Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta yi kira ga gwamnatin Afghanistan da ta sanya tuhumar aikata laifukan yaƙi akan shugaban ƙungiyar IS na lardin Khorasan wani sashi na babbar ƙungiyar masu tsauraran ra'ayin addini ta IS a wata sanarwa da ta fitar a jiya ƙungiyar ta Human Rights Watch ta ce wajibi ne Afghanistan ta gudanar da shari'ar bisa adalci kuma daidai da tanadin dokokin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa akan Aslam Faruqi wanda aka kama shi kwana biyu da suka gabata a lardin Kandahar Faruqi wanda sunansa na asali shine Abdullahi Orakzai ya kasance shugaban ƙungiyar a watan Yuli na shekarar ta 2019 ƙungiyar ta dauki alhakin harhare da dama da aka kai a Afghanistan da suka kashe fararen hula da dama ƙungiyar ta ce kama Faruqi wata dama ce ga hukumomin ƙasar Afghanistan domin su nuna cewa suna iya samar da adalci ga waɗanda laifukan yaƙi suka shafa a yau Talata Japan ta ba da sanarwar dokar ta ɓaci akan annobar coronavirus a wasu yankunan ƙasar yayin da Prime Minister Britannia Boris Johnson yake ci gaba da zaman jinya a asibiti dalilin kamuwa da cutar ta COVID-19 jami'an Amurka suna ganin alamun cewar cutar ta fara raguwa a wasu sassan ƙasar Prime Minister Japan Shinzo Abe ya ce matakin kafa dokar ta ɓaci a Tokyo da kuma wasu larduna shida ya biyo baya ne bayan buƙatar da ake da ita na kare lafiyar mutane a cikin wani yanayi da ke shafuwar rayukan mutane da tattalin arzikin ƙasar matakin na tsawon wata ɗaya zai baiwa jami'ai damar yin kira ga mutane da su zauna a gida kuma ya zo ne tare da shirin tallafin gwamnati na kusan dala triliyan ɗaya ƙasar Burtaniya ta samu ƙaruwar masu kamuwa da cutar coronavirus inda rahotanni suka nuna mutuwar mutane 600 a ranar Lahadi da kuma ƙarin wasu 400 a jiya Litinin ƙasar Amurka ta samu mutuwar mutane 11,000 lamarin da ya sa ta zama ƙasa ta uku da tafi yawan waɗanda suka mutu sakamakon cutar a duniya bayan Italiya da Spain wata kotu a Najeriya ta umarci 'yar wasan kwaikwayo wato Funke Akindele Bello da ta gudanar da aiki hidimar al'umma bayan da ta amsa laifin taka dokar hana fita ta hanyar shirya bikin ranar haihuwar mijinta yayin da kuma a gefe guda take campaign din muhimmancin killacewa a gida ga jama'a bayan kama su da aka yi ma'auratan biyu sun gurfana a gaban kotu a jiya Litinin kan tuhumar taka dokar jihar Lagos inda kuma aka umarce su da biyan kuɗin tara da kuma yin aikin hidimar al'umma na tsawon kwanaki 14 asirin ma'auratan ya fara bayyana ne a ranar asabar lokacin da mijin Abdul Rashid Bello ya sanya hutan video na bikin a shafinsa na sada zumunta. An soki uwar gidansa da yin watsi da matakin da ita da kanta take bada kwarin gwiwa ga jama'a da su bi bayan da Najeriya ta haramta taron jama'a fiye da mutane 20 a garin Ruwa uku na sassauta yaduwar cutar ta coronavirus a watan da ya gabata. Ya zuwa yanzu dai cibiyar kula da cututtuka ta Najeriya ta bayyana fiye da mutum 200 da suka kamu da cutar coronavirus kuma mutane 5 sun mutu daga cutar.
Gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara buɗe taskar rahotannin mu daga Jamhuriyar Niger, inda a yau shugaban kasar ta Isufu Muhammadu yake cika shekaru 9 akan karagar mulki. Wasu ƴan kasar sun bayyana ra'ayoyi mabambanta a game da kamun ludayin shugaban. Wakilinmu a birnin Yamai Suleiman Muni Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Jawabin da ya shafe mintoci sama da 60 yana yi wa jama'ar Niger albarkacin cikarsa shekaru 9 akan karagar mulki. Shugaba Isuhu ya bayyana cewa kasar ta samu ci gaba a fannoni da dama. Alhaji Asmana Muhammadu kusa ne a jam'iyyar PNDS mai mulki.
Ka ga dai fuskar ruwa cikin kashi 100 shugaban kasa ya yi 75. Kina 25 ne a saura ya gani. Ta fannin ilimi kalasoshi kalas alinka su uku ai ministerkin education de base ma'aikaci 10,000 aka dauka wanda aka ba matrikil sana'a dauke an kwanta ragi akalla 50,000 mayyan asibiti da aka yi kasar Niger din wanda mutane ke tiya turai wurin su akalla akwai guda uku da aka gina ginamita ta ci sannan a ce ma asutaci na gundumomi daidaitai ko ba ai ba an yi shi yadda 46
to sai dai ra'ayoyi sun sha bamban a game da kamun ludayin shugaban domin a cewar Annabo Sumaila wani kusa a kawancen jam'iyyun hamayya na FRDDR ba wani takamaiman sauyin da aka samu a tsawon wannan lokaci
shekara 9 da iya mulki mun ga abin da barkatawa yau kan ya karkara gani menene isu yazo yi a kasar karkara wanda yau ɗan karkara su zo da mishi akwai mutane da kullun dare da rana sun tafi kuka ne suke ana kuka babu ci babu sha babu kyakkyawan rayuwa gashi ruwa babu gashi wuta babu to gashi hanyoyi babu to saboda Allah wanda mutum ya huto ya ce ya makasa aiki.
Shugaba Isu Muhammadu ya bayyana cewa demokradiya ta kara girkuwa a tsawon shekaru 9 na gwamnatinsa abinda ke baiwa ƴan kasar damar morar ƴancin bayyana ra'ayoyi ko fadin albarkacin baki sai dai wani jami'in fafutuka Abdullahi Idi na cewa ba haka zancen yake ba.
Ka san akwai dan jarida wanda aka haifa da Niger yayi karatun shi a Niger duka komun shi a Niger yayi saboda aikin shi na jaridanci aka kore shi daga kasar Niger aka ce dan mali ne shi malin ma bai sani ba. Na biyu akwai abukan mu biyar yau wanda suke gidan kansu ɗan warar hula mai lahanin su sun ce an yi ta'asa a minista mai tsaro ya kamata a ɗauki sakamako a kai gaban shara ba yadda za a yi a huto a ce ma 'yan ƙasar Niger akwai demokarasiya.
Da yake mai da martani akan waɗannan bayanai kakakin jam'iyyar PNDS tarayya cewa yake
tunda Isu Muhammadu ya zo shugaban ƙasa babu ɗan siyasa guda da a gidan kasu wanda aka kama saboda huskar siyasa an yi tafaki babu ɗan jarida guda da Isu Muhammadu ya kama ga gidan kasu ana zancen ƙungiyoyin warar hula ɗan warar hulan nan dalilin zanga-zanga su yasa aka ƙone kasuwa aka ɓata dukiyar al'umma bayan kuma an ce masu su dakata.
Yaƙi da cin hanci da farautar mahandama a tsawon shekaru 9 na mulkin shugaba Isu Muhammadu na daga cikin batutuwan da ke haifar da cece kuce a tsakanin masu sukar lamirin gwamnatin ta Renaissance da masu kare manufofinta.
Ba a taɓa samun ta'asa wadda aka yi wasa da kuɗin ƙasa kamar wanga mulki shi wannan ta'asar da aka yi a minista na tsaro miliyar 700,000 aka yi ta'asa kuma ake so a yi wasa da hankalin mutane ba a so a kai abin gaban shari'a
ana bincike ba a kare ba kawai mutane dan suna sada wata manufa sai su hito su ci a'a mutanen nan a kai su gidan kasu a liƙe.
Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mummuni Barma kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan.
Bari na ji daɗi ba, ubanna zai yaron zamani, da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake tai da haifuwa kuma matan da yayan ma ya dubawa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagi ya da ta ba ba gani nan ban
da fata an shakata da wannan wakar wakilin mu a yankin kudu maso gabashin Najeriya Alfonso Sokore Igwe ya mana nazari akan matakai da jihohin yankin suke dauka da dakile yaduwar cutar coronavirus da ta addabi kasashen duniya ga kuma rahoton da ya hada mana
gwamnatin jihar Anambra ta rufe gadar Niger da aka fi sani da Second Niger Bridge a garin Anacha a ranar Litinin da ta wuce a yunkurin inganta matakan dakile shigowar cutar coronavirus a jihar a nata matakin kuma gwamnatin jihar Abia ta ce ta sayo fiye da ababen rufe fuska 5,000 da ake rabarwa ma'aikatan kiwon lafiya kamar yadda gwamnan jihar Dr. Okezie Bazu ya sanar a safiyar Laraba inda ya alkawarin samarwa tsofi da marasa galihu kayan abinci ya kara da cewa gwamnati za ta hukunta duk wanda aka kama yana sayar da kayan abinci ko man fetur ko magunguna fiye da yadda aka saba to ko ya lamarin yake a jihar Ebonyi da wasu sassa na yankin kudu maso gabas
sunana Alhaji Haladu Ismail mai ba mu gwamnati shawara ta harkar tsaro da kuma fulani makiyaya gaskiya a jihar mu jihar Ebonyi gwamnatin garin mu ya dau mataki sosai na yunkurin dakile wannan cutar da take damun mu wato coronavirus ko kuma covid-19 yayi kokarin dakile ta hanyar dade border na shigowa da fita amma ya bar kayan abinci inda za shigo da kayan abinci da kaman mai man fetur ko kuma gas ko kuma building materials ya ce za a shigo da shi amma inda mutum zai shigo passenger an dakile saboda ana tsoron kada waɗanda suke da shi a wani jihar su shigo bana da shi kamar inda aka samu case din mutum biyu a jihar Enugu wato makwabciyar mu wannan yasa yayi kokarin dakile wato tsakanin jihar mu da jihar Ebonyi dan muna da bandiri da mu da Abia muna da bandiri da mu da Cross River muna da bandiri da mu da Benue dukkan an rurrufe bodojin nan sannan kuma a masallatai da coci wajen addini duka ya sa an rufe ya ce duk wani taro da ya wuce taron mutum 50 ba a bukatar sa
a halin yanzu dai a jihar Ebonyi mutane suna nan suna bin wayannan dokokin
gaba ɗaya mutane suna bin dokokin nan domin inda muke tunani ma da dan samu targada shine wato shugabannin addini kuma shugabannin addini sun yi ta wa'azi sun gamsu da magana wallahi an rufe ko ina ba matsala kowa na doka da oda lafiya hankali a kwance
sunana Awwal Yusuf the CEO and the publisher of Pyramid Newspaper halin da ake ciki dai ana cikin halin tartar bankuna ba sa shiguwa ta dadi
kasuwanni ba sa shiguwa
a Enugu kenan kasuwanni ba sa shiguwa ta dadi idan zaka je banki yanzu kai minti 30 40 ka fito wallahi shi kai minti ya kai awa 2 ko zuwa 4 kafin ka samu fukowa
amma dokokin mutane suna bi koko
suna bi 100% shi yasa aka yi ake shan wahala yanzu talakawan mu suna cikin wani inna haulai wallahi yanzu laborerin da suke muke da su yanzu wallahi ba su je aiki ba ba yanda za su samu abin da su da za su ci shine kukan su shagunan garke gabaki daya garke okunanu sai an rufe su do an yankan shanu saboda masu cin shanu sai yanzu na tashi na kawo ziyara da bayan na kawo ziyara sai na tsallako bangaren da
ka kawo ziyara a kasa ko dai a mota ka taho
a mota na to a mota ta na to na faka na shigo gate din na shigo
wato jami'an tsaro ba sa tsare mutane ba sa hana tafiyar mutane da mota
a'a za a tsare ka da mota idan an tsare ka da mota in taka ce ta kan gaba ta kasuwa ba za a testin dinka za a sa maka wannan computer nan a testin dinka in baka da komai za a ce ka ci gaba amma idan kana da komai za a dauke ka aje ka gefe a tura ka daji wannan gidan da ake kira gidan da gidan ajiya isolation center kenan za a kai ka kuma isolation center din manazir ci wurin cikin mutum biyu da aka ce sun samu da wannan cutar ta coronavirus da na biya wurin naje na ga wata mata tana ta surutu tana ce ita lafiya ta kalo an zo ajiye ta a wurin ba ta ga dalilin da yasa aka ajiye ta a wurin ba shine sai nace a to na yi kokari in samu tattauna da ita Allah bai bani iko ba sun hana ni shiga
ni da garba talle mutumin hadda Bauchi State kuma mazaunin Asia garin Abba gaskiya a yanayi na wannan cuta na coronavirus da aka tazo bangare especially mu a nan cikin garin Abba gaskiya mu an dan sawo da takura sosai abubuwa su ya zo ya tsaya yawa kuma ga abubuwa na yanayi na abinci sai sayan su ake ta yi yayi tsada komai da komai ya nemi ya tushe gabaki daya especially mu talakawa masu neman abin da za mu ci a bakin mu yau da gobe wallahi an shiga takura sosai wallahi yanda ga yanayi na motoci yanzu Port Harcourt da ta riga ta tsaya da komai da komai komai ya tsaya
idan na fahimce ka sosai motoci ba su tafiya ne kuma mutane ba su zuwa kasuwa ko dai ya
wallahi motoci ba su tafiya mutane ba zuwa kasuwa komai ya nemi ya tsaya ba amma sa takunkumi a jihar ba amma komai ya tsaya wallahi
shi abincin kuna samu kuna ci
eh to ya kai ya indai da kana ci sau uku yanzu dole za ka samu sau biyu ko sau ɗaya da rabi abin duniya ne ya tsaya tun ma kafin a sa takura komai na kasuwa ya tsaya komai na harkoki ya tsaya yanzu ga can alayi mototin wa obiban nan akwai wanda ya samu kusan sati guda bai shiga Port Harcourt ba wanda za su fito sun gagara fitowa inda daman can ne center business din namu wanda komai zai iya shigowa Abba an samu takura sosai wallahi kuma mu nan kuma ga shi dai mu da cutar nan kan babu ita kuma babu alamunta kamar mu nan yanzu a kasuwar albasa da mu da manyan mu gaskiya muna neman taimako wanda kamata a ce mu an lura da mu an taimaka mana inda yanzu a haka yanzu a yau yanda nake gaya maka motocin da suka shigo namu na yan albasa nan da nan albasar ma kusan wawanta ake yi amma kuma ba farashi gaskiya muna neman tallafi a hukuma ta especially ita ta ajiyar da mu a wajen ta muke
a halin yanzu dai a halin da muke ciki mu dai yanzu muna nan a unguwar mu inda muke kusan da yake na wurin kasuwancin mu ne kuma na wurin kwanan mu ne kuma haka ba to mu dai muna gaskiya kasuwancin mu na cewa gudu sai dai da yake rashin da aka saka sai da ganin ga tashi guba gari da sauran su ya sa mutane yanzu ba sa fitowa da yawa irin hakan da ba jama'a da yawa kuma kasan tunda aka sa wannan duk dan kasuwa wala dole mai hade shi ko na ce maka in bai shayin ba gaskiya na faɗa maka ko na faɗa ba gaskiya ba in don shama tunda wannan abun ba wai a jihar Ibo bane ba kadai ko kuma a ce Najeriya abu ne wanda ya shafi duk duniya to kaga ne saboda haka gaskiya amin sai dai mu ci Allah shi tawo kamun ga Allah Allah ka mana karshe shi da alkai shi muke fata alfasa kaji ko
ana an gwan naku kuna nan kuna bin wayannan dokokin
gaskiya gurgudo muna bin dokokin don dai ka san yanayin ungon mai da yake amma muna a ciki ne yanzu don wannan gate ma da ka sani muna rufe shi mu muna a ciki ne muna kullu wannan gate ka san wannan gate kamar shine matsayin shago namu tantun da shaguna muke da su lalle dai muna da ungon ana rufe shi gaskiya
to ya batun musabaha
da kamar yadda ka san muna zama kusa da juna bisan takanin mu da sauran jama'a fito da safe mara dinka fito kana ba ku ka gaza da mutane to yanzu gaskiya a bada abin nan wannan kariyan ba mu yawan kira da mutanen mu gaskiya sai dan ka zo ka daga waje wa lokacin assalamu alaikum sai a ce wa alaikum assalam shikenan gaskiya muna kwatantawa sannan kuma akwai ruwa da wannan maganin da sabulu wanda an ka sayo wanda ake wanke mu to already muna wanke hannaye mu kusan so biyar ko shi amma duk da haka still akwai ruwa wanda mun kage duk lokaci za mu je ka je ka wanke hannaye ka safa wannan abu
daga bisani dai an yi kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta gaggauta kokari wajen isar wa al'ummar kasar sauki bisa halin zaman cikin daka da ake yanzu
na farko sun yana ban kai ne mutumin Kano ne da local government ga Maridiyan Shawai madanin Okigun Kudu Imo State yawa na farko har zan bawa gwamnatin Najeriya ta gaggauta kawo gudunmawa ta bawa talakawa sakamakon wannan matsalolin da suke faruwa mune talakawa muna jin kulkin talakawa ina har ba ta gaggauta kafi mu kwanta ba wallahi matsala za ta yi afkuwa na gida wata ba ta kasna ni ba abin da za a ce ne mana wahala sannan ba mu talaka ne ba sai gina ma abin da zai ci babu da hana kuma hana abin da zai ci
kai ba ka ganin cewa an killace mutane saboda a kare su daga kamuwa daga ita wannan cutar
to ai mun fitar kala ji wannan ta manya ce to fike kaga duk wannan ba uban su bane na farko mun ya kada ka duba ni kana kana yanzu ne ka san an yi mutuwa a nan cikin ko kike imo ne ko ga illa la ilaha illa illa wannan ba gwamnati ya shawara ta gaggauta ba wa talaka ake muku halin da ake ciki ni muka sanya muke ciki ne talaka yau ya saboda haka akai ne maganin da ke ga maka a yanzu hakan nan wasu baka da abin da sai da dani ga yara kanana ga matan aure ga wani kuma ne kai ke galimi wa ke ciki ga marayi sun yawa ga talauci ya yawa kiga da abar jama'a ta ce muku in ana so ki ci zaki gida a da kike muku a ba kuwa da kuma ne bayan ya yi ki amma da ne yi
Alfonso Sokoligwe muryar Amurka daga Umuahia Najeriya
to madalla a gaida Alfonso Sokoro Igwe har yau dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga labaran wasanni daga jamhuriyar Niger
wasanni a takaice
daidai lokacin da wasannin kwallon kafa da kiraya ma'abuta wasannin tamola a nashirar afirka ke cikin yanayin motar da aka ajiye a parking masu sha'awar abin a jamhuriyar Niger na cewa abin ba daɗi
gaskiya abinda kowa ya sani ne kirce sports shahar duniya ta tsaye da harkar kwallo a duniya baki daya kuma ya kasance dole ne kuma sai dai a yi haƙuri duk da dai su ma suna fuskantar asara da ta rashin wasannin tunda mu ba mu ga komai ba sussun mahimmin asara sai dai a yi haƙuri in Allah ya sa abin ya zo da sauki na sa an ci gaba da harkar kwallon duk da dai wajen su Ispaniya da wajen su France abu ne mai wuya da su Italy abu ne mai wuya su koma champions amma dai muna da kin insha Allah ligi champion ta sa ai kokari a kare ta lalle mu harkar sport da muna yanzu da harkar wasanni muna yije su na lahiyar turai da na Africa da na kasashen mu an ce an tsaye da komai da komai to lalle cuta alloba alloba ce abin da zamu yi fata dai Allah ubangiji ka karshen wanga abin Allah ubangiji ka mana sauki a cigaba da yin shi ne mun ga tsaye da yin shi lalle wannan kuma ba ya ce 100% muka samu duka kasa ta duniya
sai dai ba duk aka taru aka zama daya ba domin waɗansu waɗanda ba su sha'awar abin na cewa oho
to assalamu alaikum ni dai sunana Adam ne harkar kwallon kafa yanzu dai da shi wannan ya sauko mana yanzu sai dai mutane su hakuri amma ko wace ku wace da ake yi yanzu dai mun yi wajen kwana 10 sa wani abu ba mu same shi ba mu huta dai da kowa da wani zage-zage da wani koromiya duka mun huta yanzu dai muna roƙon Allah dai Allah ya dauke mana dai ciwon nan su dan mu ne gaskiya a cigaba da saidawa haka nan
sunana Abdulhamid sai da wasannin kwallon kafa da dukkan dai wasanni na matasa da dai sauransu to ai an tsaya sunai saboda dalili na wannan cutar da ta shigo to kaga sai an ce cutar ta zo kaga abin da ake da muhimmanci shi ake dibi ba wanda bai da muhimmanci ba
wasannin kwallon kafa a nahiyar Turai dauko daga na kasashe daban-daban
kan zuwa na kofin club din nahiyar ta Turai duk sun tsaya sanadiyar ci gaba da shawagin kwayoyin cutar coronavirus ko kuma covid-19 ko covid-19 da ya dauki hankulan al'ummomin duniya a halin yanzu. Shi ko club din kasar Turkiya na Fenerbahce na zawarcin tsohon kocin Paris Saint-Germain ko PSG ta kasar Faransa wanda ya taba zama kocin kasar ta Faransa cewa da Laurent Blanc kamar yanda mujallar Turkiya Photo Match ta wallafa a yau Talata. Club din na Fenerbahce ya rabu da tsohon kocin sa Ersun Yanal ana gab da fadawa a cikin matsalar coronavirus ko covid-19 ko covid-19 da duniya ta afka a halin yanzu. Ita ko kungiyar ƴan wasan kullun kafa na kasar Ingila ko Birtaniya ta bada kyautar euro 566,000 kwatankwacin sefa irin waɗanda ake kashewa a jamhuriyar Niger miliyan 373 da jikka 253 da dala 160 ba ta mashidda domin a ci gaba da yaki da wannan cutar ta coronavirus ko kuma covid-19 ko covid-19 a Faransance. Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta bada sanarwa a yau Talata da yamma game da sabon zargin da kotun kasar Amurka ta sake yi game da bada shirye-shiryen wasannin kofin duniya na kwallon kafa na shekara 2018 da ya wakana kasar Rasha wanda kasar Faransa ta lashe ta na shekara ta 2022 da zai wakana kasar Qatar inda kotun ta kasar Amurka ta yi zawarci a wannan lokaci na shirye waɗannan wasannin ba tare da samun biyan bukata ba kuma tun wannan lokaci kasar take kokarin ta huce ta kicinta ga dukkan waɗanda take zargi suna da hannu wajen hana ta shirye wasannin. Ita dai kotun ta kasar ta zargi waɗansu daga cikin manya-manyan kusoshin kungiyar kwallon kafa ta duniya FIFA ta wannan lokaci waɗanda ke jefa ƙuri'a da hana mata damar shirya waɗannan wasannin saboda a cewar kotun tana zargin su da ambasu na goro abinda da dama daga cikin su suka musanta. To ita dai hukumar ta kwallon kafa ta duniya FIFA ta ce za ta baiwa kotun ta kasar Amurka haɗin kai domin a gudanar da bincike na kokon gano dukkan waɗanda ke da hannu a cikin waɗannan lamuran. Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Agai da Haruna Mamman Bako da ya kawo mana labaran wasanni. Yanzu kan ga Hajiza Kyari ta dawo da takaitattun labaran duniya.
Baba a takaice dai kasar India ta dage dokar hana shige da fice domin bada damar fita da magungunan zazzabin cizon sauro. Shugaban Amurka Donald Trump ya nema maganin hydroxychloroquine ya jawo hankalin mutane a matsayin magani da kan iya kawar da cutar coronavirus ko da yake ba a kai ga samun tabbacin zai iya kawar da cutar ba. Kungiyar kare haƙƙin bin adama ta Human Rights Watch ta yi kira ga gwamnatin Afghanistan da ta sanya tuhumar aikata laifukan yaƙi akan shugaban kungiyar IS na lardin Khorasan, wani sashi na babbar kungiyar masu tsatsauran ra'ayin addini ta IS. A wata sanarwa da ta fitar a jiya, kungiyar ta Human Rights Watch ta ce wajibi ne Afghanistan ta gudanar da shari'ar bisa adalci kuma daidai da tanadin dokokin kare haƙƙin bin adama na ƙasa da ƙasa akan Aslam Faruqi wanda aka kama shi kwana biyu da suka gabata a lardin Kandahar. A yau Talata, Japan ta bada sanarwar dokar ta ɓace akan annobar coronavirus a wasu yankunan ƙasar, yayin da Prime Minister Burtaniya Boris Johnson yake ci gaba da zaman jinya asibiti dalilin kamuwa da cutar ta COVID-19. Jami'an Amurka suna ganin alamun cewa cutar ta fara raguwa a wasu sassan ƙasar. Wata kotu a Najeriya ta umarci 'yar wasan kwaikwayon Funke Akindele Bello da ta gudanar da aikin hidimar al'umma bayan da ta amsa laifin taka dokar hana fita ta hanyar shirya bikin ranar haihuwar mijinta, yayin da kuma a gefe guda take campaign din muhimmancin killacewa a gida ga jama'a.
To masu sauraro, baki daya abinda ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta tara ni gabatar da shirin, sai kuma Julie Gresham da ta shirya kuma ta bada umurni da injiniya mu na wannan dare. Baba Yakubu Makeri ne nake sallama da ku daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A kwana lafiya, Allah ya ba mu alkhairin nan nasa. Amin summa amin. Assalamu alaikum.